نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا شيء مثال البركة مسلا شيء واللقى لكن تشكين قرن بوتي أجهر بوتي وأن يمتشينا الحميس yau sha biyar ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 5 miladiya ta 2018 a wannan masallaci a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati Taha a inda za mu tashi daga kan aya ta 11 cikin wannan sura. Kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu. Wani yana tambaya a kan shin yaya musulunci ya tsara yadda za a yi zaman makoki. Shi musulunci bai zo da wani tsari na wani abu makoki ba. Abinda musulunci ya sani shi ne ta'aziyya. Yayin da mutum ya kai masa rasuwa yana da kyau ɗan uwansa masoyansa su yi ta'aziyyarsa. Abinda ake nufi ta'aziyya kuma shine lallashin waɗanda suka aka yi wa rashi a kwantar musu da hankali a yi wa mamacinsu addu'a, shine ake cewa ta'aziyya. Ita ta'aziyya a musulunce ba a yi mata mahalli ba ko lokaci, ana ba ta da mahalli ba a ce sai a guri kaza ba ne sannan ta inganta. A ko'ina ka haɗu da wanda aka yi wa rasuwa kana iya masa ta'aziyya, kana iya mamacinsa addu'a, shi kuma ka gaya masa kalmomi masu daɗi da za su kwantar masa da hankali. Sawa'un a masallaci kuka haɗu, a kasuwa kuka haɗu, a wajen aiki kuka haɗu, a hanya kuka haɗu, a gida ne ka same shi, duk inda kai masa ta'aziyya ta yi. Sannan ba ta da wani lokaci da aka ƙayyade, aka ce ba za a yi wa mutum ta'aziyya ba sai a cikin waɗannan lokuta. Na'am, lokacin da musiba take cikin tsananin zafinta mutum ya fi buƙatuwa zuwa ga waɗannan kalmomi na kwantar da hankali, saɓanin idan ta ɗau lokaci. Idan ta ɗau lokaci shi kansa abin yakan yi masa sauki, yakan yi masa sanyi. Don haka ita musiba lokacin da ta faru, a lokacin akan buƙaci a kwantarwa da wanda abin ya faru hankalinsa, kaga ashe ba daidai bane a jinkirta ta sai idan akwai larura ko rashin sani ko wani abu. Amma wasu abubuwa da mu muke yi a yanzu wani al'ada ce, ba wai musulunci ne zo da shi ba. Zama a gida, a ƙi fita a je ko ina, a kafa kanofi, a kawo ruwa da lemo wani guri har da abinci, wasu su tare a nan ba inda suke zuwa suna nan in an kawo abinci su ci. To wannan ba wai musulunci ne zo da wannan ba, wani abu ne da mu muka tsawa kanmu. Sai aka duba ma shekarun baya can abin bai kai yadda ya kai yanzu ba, yanzu abin ya zama ma akwai wahalarwa. An yi wa mutum rashi ba ta rashin kadai ba, a'a, da kuma yadda zai fuskanci jama'a. Mata za su cika gida gaba ɗaya, ɗan unguwa matan unguwa sai su fi ɗora tukunya saboda an yi mutuwa a gidan makota, saboda sai su tare a can da 'ya'yansu. A nan za a yi girki a ci, haka nan zaune gari banza waɗanda ba su da aikin yi su ma sai su tare, saboda haka a nan za su ci abinci na rana, wasu ma har na dare. wani ma in ya zo gurin ba zai iya bambance cewa rasuwa aka yi ba sai ɗauka ko walima ake yadda zai ga ana fitowa musamman idan shi mai rasuwar mai hali ne ko kuma 'ya'yansa masu hali ne haka za ka ga ana so katankatan ɗin lemo ana tarabawa to a gaskiya wannan al'ada ce da muka shigo muka saka ta a cikin harkar a da can sukan kira wannan ma'atam duk da cewa a wancan lokaci in suka ce ma'atam to akan kirawo ma wacce waɗanda suka ƙware wajen koke-koke mata su ta rusa kuka ya yawan kukan da aka mutum iya gatan da aka nuna masa kenan wani a jahiliya an yi wannan silinci ya rusa wannan amma burbushin abubuwan ba su gushe ba suna bin mutane saboda haka idan an yi wa mutum rasuwa ana iya masa ta'aziyya a duk inda aka haɗu da shi kuma wannan kalmomin da za a gaya masa su ne ta'aziyyar ba wai zaman da za a je a yi dirshan ba shi ne ta'aziyyar ba za ka kaga ka tambaya ka ce wani tsari musulunci ya yi wa zaman makoki kamar tambayar ba a mahallin da kake ba wannan shi kuma yana cewa dangane da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul ahzab aya ta 33 inda yake cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyatul ula har zuwa ƙarshen ayar shin ya taƙaita ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to magana cewa wannan ya taƙaita ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar malamai bace sai dai maganar wasu ƴan ciranin addini waɗanda suke ƙoƙarin su rushe tsarin zamantakewa ta iyali ko ta mata a musulunci su yi ƙoƙarin zuga mata cewa su fita daga gidajensu su tafi duk inda suka ga dama wannan shine wayewa shine ci gaba to su suke ƙoƙari su bankarar da wannan umarni da Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku ce wannan matan annabi kawai ake nufi su aka ce kawai su zauna amma matan sauran musulmi ba dole su zauna a gida ba za ka mace tana iya buɗe shagonta a kasuwa zamana ta yi da a can tana iya fita ta yi safara ta yi kasuwanci ta je Dubai ta je India ta je China saboda ita umarnin bai shafe ta ba to abin mamaki ayar ba umarni ɗaya ta zo da shi ba ta zo da umarni ta zo da hani ta zo kuma da wasu umarnin Allah cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu haka ayat ta jero abubuwa ayat ta ce ku zauna a gidajenku kada ku rika shiga irin shigar jahiliya ta farko ku rika caba ado kuna fita kamar yadda kuke a jahiliya kafin musulunci yanzu kada ku yi wannan ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku bi Allah da manzansa wannan dai ita ce ayar duk shi ne umarnin duk a cikin siyaki ɗaya aka yi su me yasa ka gutsire farko kawai shi wa qarna fi buyutikunna kace shi ya taƙaita ga matan manzon Allah sauran fa ai da sai ka ce duka ayar ta taƙaita ga matan manzon Allah kaga kuma anan shi kansa mutum ya san me yayi a ciki an yi hani cewa wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyatil ula shin wannan ya taƙaita ga matan manzon Allah ne kawai cewa matan musulmi su yi shiga irin yadda suka ga dama su fita irin shigar da suka ga dama irin ta jahiliya matan manzo Allah su kadai aka hana haka amma sauran matan musulmi su yi wannan zai ce a'a har su ma an hana su to wa aqimna as-salata fa tsayar da sallah matan manzo Allah kawai ake so tsayar da sallah wanda sauran matan musulmi zai ce a har su ma san an ce tsaye da sallah wa atina zakka masu dukiya mata su matan manzo Allah ne kawai za su ba da zakka banda su sauran matan musulmi zai ce har su wa ati'na Allah wa rasula ku bi Allah da manzansa zai ce matan manzo Allah ne kawai aka umarci su bi Allah da manzansa sauran mata kar su bi Allah da manzansa zai ce a duk waɗannan sun sha to me ya cire wancan iya wa qarna fi buyutikunna to nan zaka gane shaidanci ne don ba shaidanci ba sai ka dauki ayar duka kace ta takaita ga matan manzon Allah ka ga musulmi za su shiru za su saurare ka saboda wannan ba magana ce ta malami ta malamai ba magana ce ta wasu masu kokarin rushe tarbiya da suke cikin addinin musulunci shi kuma wannan na tambaya ne game da wasu hadisai yake cewa bai san yadda zai hada waɗannan hadisai ba shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama wutiri sai kuma hadisi na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum ya bi liman a sallar tarawihi a cikin azumi har aka idar da sallah bai fita ba Allah zai bashi ladan wanda ya kwana yana sallah to shine sai yake cewa akwai wasu wadanda idan aka istar da shafa'i wato idan aka gama sallolin raka'o'i takwas za su tashi za a tashi ayi raka'o'i uku na witri sai su fita daga masallaci sai kuma suke kafa hujja da wannan hadisin na farko a sama to shine ce ya zame mu hada waɗannan hadisan biyu to waɗannan hadisan ba wani cin karo tsakanin su balle har a yi tunanin hada su dama a hada suke a hadisin farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sanya ƙarshen sallar ku da daddare ta zama witri abinda ake nufi shine in zai yiwu ya zama da witri ita ce ƙarshen sallar ka ma'ana dukkan raka'o'in da kai to ya zanka cike da guda ɗaya shine ma'anar witri ka cike da guda ɗaya ta zama maka witri dan ka yi raka'a takwas ne to ka ƙara ɗaya ta zama tara idan ka yi goma ne ka ƙara ɗaya ta zama sha ɗaya in ka yi sha biyu ne ka ƙara ɗaya ta zama sha uku wannan shine abin da ya zama da ta sha uku zama ita ce ta ƙarshe daga ita kuma sai raka'a ta alfajiri da in ka tashi bayan asuba ta yi wato za ka sallace ta kafin sallar asuba hadisi na biyu kuma yana maganar falalar wanda ya zo jami'i ya bi liman aka yi sallar yamul layli da shi tarawihi ko tahajjudi har aka gama to za a rubuta masa ka'annahu qama al-layla kullahu kamar ya tsaya duka daren ya yi sallah idan har mutum yana da wata sallar da zai yi bayan wannan to idan ya ga aka gama in aka gama raka in aka yi witri in liman ya yi witri ma'ana raka'a ta ƙarshe guda ɗaya da ya yi to in ya sallame kai sai ka tashi ka ƙaro ɗaya kaga ta zama shafa'i kai yanzu har yanzu kai baka zo da witri ba saboda haka kaga ƙofarka a buɗe take in har kana da buƙatar yin wasu sallolin ne kaga ka samu falalar yin sallah tare da liman har ya zo ƙarshe sannan kuma baka saba wa sanya sallar ka ta ƙarshe ta zama witri ba domin za ka je ka yi ta da ƙarshe ta zama witri ita ce ƙarshe saboda haka babu wani cin karo tsakanin hadisan ballantana a yi tunani a za a haɗa su wannan yake cewa ya zo masallaci ya samu ana sallar magariba sai ya bi su da niyyar magariba sai daga baya ya fahimci sallar isha'i suke yi ashe suna haɗa sallah ne saboda damana saboda hadari ko kuma ruwan sama to ya zai yanke sallah zai yi ko ya zai yi idan har ka fahimci cewa isha'i suke za ka yi haƙuri ku gama tare in ka tashi sai ka yi magaribar wannan ta zama nafila ba za ta koma isha'i ba tunda baka shige ta da niyyar isha'i ba amma za ta iya komawa nafila bayan ka gama sai ka tashi ka yi magaribar ka in ya so kuma sai ka jira lokacin isha'i sai ka yi ba za ka ce ka nan take ka tashi ka yi isha'i ba inda har sun gama isha'in su shikenan dama shi wannan hada sallah jami a cikin jama'a ne ba mutum shi kadai ba idan ka zo masallaci an gama to ba za ka ce tunda sun hada sallah ne ba bari in tashi in hada tawa ba a'a kai wannan bonan zaɗin ta wuce ka sai ka haƙuri sai ta gaba kuma wanda yake da ciwon hauka ya ce 'ya'yansa za su iya yi masa za su iya masa aikin ibada kamar su yi masa hajji da yankan sallah da sadaka don nema masa lada a wanda yake cikin yanayi na hauka na rashin na taɓuwar hankali sai an ɗauke dukkan wani abu na ibada da kansa kamar da ya zo a hadisin sayyidina Ali hadisin Aisha rufi alqalamu an salasa daga ciki akwai anil majnun hatta yafiq an ɗauke wa mahaukaci ko mai taɓin hankali har sai hankalinsa ya dawo saboda shi asali ma babu hajjin a kansa an ɗauke masa za ka maganar kai masa hajji wani bata so ba ballantana kuma sallah ko wani abu irin wannan na ibada ka yi sadaka ka yi tawassuli da ita Allah ya ba shi lafiya wannan babu komai amma ka ce ka yi Allah ya ba shi lada wannan duk bata taso ba idan ya kasance hauka abin da taɓin hankali ne da Allah ya sa masa na jarraba ba wai zuwa ya yi shaye-shaye ba ya yi gabje-gabje ya zama mahaukaci a'a cuta ce rashin lafiya ce to wannan rashin lafiyar ita kanta ibada ce a lokacin cikin lada yake ba ka san iya girman ladan da Allah ke rubuta masa ba ba wai a cikin talaucin lada yake ba duk wanda Allah ya jarraba ko kaya ce mutum ya taka sai Ubangiji ya ba shi lada a kansa ya kankare masa laifi bare kuma taɓuwar hankali wanda babu wata ni'imar da ta kai hankali bayan ni'imar imani to kuma aka ce an raba mutum da wannan to babu shakka jarraba ce babba ido ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wanda ya karbe masa idanunsa guda biyu zai musanya masa su da gidan aljanna bare kuma hankali wanda yana gaba da so da wannan saboda ka cikin ibada yake matukar dai da haukan nashi ba wai irin wanda za su je ta shaye-shaye bane har su zama tabbaku wannan shi ya jaza wa kansa ta hanyar saban Allah amma wanda rashin lafiya ce ko wani abu aka kaddara masa taɓuwar hankali wannan yana cikin samun lada da ɗaukakar daraja insha Allah wannan tambayar kuma yana cewa game da mahaifiyarmu da take fama da rashin lafiya wadda ta hada da tsufa ba ta iya gane komai ba ta iya rike komai ka faɗa mata nan take za ta manta abinda yake damunmu shine ya kai da ba ta iya yin azumi haka sallah ta manta yadda ake yi ko ka sa ta yi sai ta riƙa magana da waɗanda suke kusa da ita wato da sunan sallah amma kuma tana yi wa na gefenta hira shi ya hukuncin sallarta da azuminta to maganar azumi dama wannan an ɗauke mata ala ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wasu ma daga cikin malamai suka ce waɗanda ba za su iya ba san alladina yutiqunahu sunan waɗanda za su iya yi da wahala amma waɗanda kwata-kwata ba za su iya ba to wannan azumin ya faɗi daga kansu ba maganar ma ciyarwa domin ciyarwa tana kasancewa ne ga wanda zai iya yi amma zai sha wahala amma wanda shi kwata-kwata ma ya zama ba zai iya ba wannan ya faɗi da kansa kamar yadda aka san dukkan abubuwa na addini idan mutum ba zai iya ba to Ubangiji subhanahu wataala yana yafe masa wannan ya sare da kansa saboda kaga batun azumi bai taso ba batun sallah kuma haka za ku ci gaba da imanninta ko da za ta riƙa yin magana to tana cikin wani yanayi da ta ma manta cewa ba a magana su ta manta ma ake sallah to ba za a fasa umartarta da ta yi sallah ba matuƙar dai tana cikin hankalinta ba hauka cewa ta yi ba kuma da ranta saboda haka ci gaba da umartarta a haka kuma sallarta a haka insha Allah Ubangiji subhanahu wataala zai dubi uzurinta ko da ta yi maganar babu komai kada ku fasa umartarta da sallah ci gaba da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى
Allah subhanahu wata'ala yace falamma ataha, yayin da Musa alaihi salam yazo ga wannan wuta, nudiya, sai aka kirawo shi, ya Musa, aka ce da shi, ya kai Musa, inni ana rabbuka, lalle ni ne ubangijinka, fakhla'na alayka, ka cire takalmanka, innaka bilwadi almuqaddas tuwa, lalle kai kana wani kwari mai tsarki wato tuwa, wa ana akhtartuka, kuma ni na zabe ka, fastami lima yuha, don haka saurari abinda ake maka wahayinsa. Kamar yadda muka ji a jiya, Nabi Musa alaihi salam bayan fitowarsa daga Madian ya taho da matarsa a cikin sahara, dare yayi ga duhu, ga sanyi, gashi suna da buƙatar wuta don su ga haske kuma su dumama cikin su. Annabi Musa alaihi salam ya ce wa iyalinsa su zauna, ya hango wuta zai je zo musu da garwashi, ko kuma ya samu wanda zai nuna masa hanya, domin sun ɓace hanya, ba su san a hanyar da za ta kai su Masar ba. To shine Allah yake gaya mana falamma ataha, yayin da ya zo wajen wannan wuta nudiya, sai kawai ya ji an kirawo shi, ya Musa, ya kai Musa. Yana isowa, abinda yake zaton wuta ne ashe ba wuta ba ce, haske ne, amma wanda yake ƙona, wanda yake ƙonawa kuma yake da haske. Kamar yadda zuwa cikin sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a hadisin Abu Musa al-Ash'ari, manzo yana cewa hijabuhu an-nur, a riwayar Abu Bakar ibn Abi Shayba yace hijabuhu an-nar law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace hijabinsa, shamakinsa, shi Allah subhanahu wataala haske ne, a wata ruwaya wuta ce, da zai kwaye shi, zai kwaranye shi, to da iya inda ganinsa ya kai, da duk ya kona shi, da inda duk in ta ila subhat wajhi, hasken fuskarsa duk inda ta isa za ta kona, iya inda ganinsa ya kai, ma'ana dai za ta kona komai. Wannan shine hijabin Ubangiji subhanahu wata'ala tsakaninsa da bayinsa. Shi yasa lokacin da Abu Zar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya Isra'i cewa shin kaga Ubangijinka, har ra'aita rabbak, qala nurun anna ara, yace haske ne, taya zan ganshi, ma'ana haske ne yayi samaki tsakanina da shi, don haka ya dai ga haske amma bai ga zafin Ubangiji subhanahu wata'ala ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, ba za ku ga zatin Ubangiji ku ba sai bayan mutuwa, sai kun mutu. Don haka wannan haske da wuta da yake zaton wuta ce, tana ci, ashe ba wuta ba ce, haske ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Saboda haka yana zuwa nudiya, sai aka kirawo shi. Waye ya kirawo shi? Allah subhanahu wata'ala. Kamar yace wa nadaynahu min janibi turi, turi al-aymani wa qarrabnahu najiya, cikin surati Maryam da ta gabata, sai muka kirawo shi, inji Allah, ta gefen dutsen ɗori na dama, muka kusanto shi, muka gana da shi. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala bai faɗi wane ne ya kira shi ba, sai aka ce nudiya, aka kirawo shi. Saboda a lokacin Annabi Musa alaihi salam ba zai gane mai kiran ba, shi dai ya ji sauti a cikin irin wannan yanayi, kaddara irin yanayin da yake ciki, yana cikin sahara ne, ƙungurumin sahara, ƙungurumin daji, sannan kuma ga duhun dare, daren kuma ya tsala, ga sanyi, ga ba kowa, ba wani motsin abu mai rai kusa da shi. A daidai wannan lokacin, cikin wannan duhu, kawai sai ji sauti yana tashi, ta ka ko'ina, ya kake zaton zuciyar shi za ta buga. To amma Ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi kiransa, sai ya kira shi da sunansa, ya Musa. Kiransa da sunansa zai ba shi cewa lalle mai kiran nan nasa ya san shi, in bai san wani ce kai bawan Allah, kai mutumin nan, kai mai motsin nan, amma sai ya kira shi ya Musa, daga nan zai ba shi cewa to wannan da yake kiransa ya san shi. Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sa masa natsuwa, sai ji an ce inni ana rabbuka, inni ana rabbuka, lalle ni ni ne ubangijinka. Babu shakka wannan kalma dole ta shiga zuciyar Annabi Musa da nauyin gaske. A cikin wani yanayi irin wannan, Annabi Musa alayhi salam ko bai yi shakka ba, to ai yanayi ne na ai shakka. Shi yasa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tashi kiransa, ya tashi gaya masa, sai ya karfafa masa zancen, ce inni, aka karfafa ta da inna, inni lalle ni, sannan aka kaza dhamirul fasli ana, lalle ni ni ne Ubangijinka. Kuma Allah Subhanahu wa ta'ala ce rabbuka, ar-rabbu yana nuna mai kula, wanda yake kula da kai, wanda yake daukan nauyin lamarinka, shi yake kiyaye ka daga dukkan abin da zai cutar da kai. Haka kalmar rabbu anan sai ta dace da bukatar da Annabi Musa yake da ita. Yana cikin kungurumin daji, yana da bukata ta kulawa da kiyayewa ta Ubangiji. Saboda sai Ubangiji Subhanahu wataala ya fara kiransa da sunansa rabbu, don ya kara ba shi nutsuwa cewa shi ne zai kula da shi. Kai ya ji tsoro, kai ya firgita, yana ƙarƙashin kulawar mai kulawa da shi, wanda ya kula da shi tun lokacin yana ɗan jariri, ya fito da shi daga hannun maƙiyinsa wanda yake nemansa ruwa a jallo ya halaka shi, ya kuɓutar da shi daga Masar har ya zo garin Madyana, har kuma gashi Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba shi nutsuwa har ya samu aure. To ya sani shi ɗin ne wannan da ya masa wannan, shi ne yanzu yake magana da shi. Don haka ya kira shi da rabbu, inni ana rabbuka, ni ne Ubangijinka. Sai fakhla ana alaika, ka tuba ta kalman ka biyu, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, domin kana wani kwari mai tsarki shi ne tuwa. Tuwa ɗin nan su malamai sun ce sunan gurin ne, kuma sun ce tuwa dukkan wani gurin da yake da ɗan ƙunci ba mai faɗi ba ana kiran shi tuwa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai shiga Makka, ya shiga ta wani guri da ake kira zatu tuwa, inda ya yi wanka kafin ya shiga garin Makka. To su ce Larabawa sukan yi amfani da kalmar tsuwa don su nuna gurin da yake da wurin da ba shi da faɗi, guri mai ɗan ƙunci. Amma wasu da yawa sun ce wannan sunan gurin ne, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, kana wani guri mai tsarki wanda shi ne tsuwa. Wannan yana nuna maka gurin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya magana da shi guri ne mai tsarki. Shi yasa sai aka umarce shi, da ya cire takalmansa. Wannan shi yake nuna kenan yana da kyau, yayin da mutum zai zo gurin da yake mai tsarki ne, gurin da yake da daraja, to ya zo da tufafi waɗanda suke masu kyau, ya zo yana ƙanshi, ya zo cikin kama mai kyau, kamar yadda Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid, ku yi ado yayin da kuke zuwa kowace sallah. Saboda za ka ji guri mai tsafta, za ka ji guri mai tsarki, to ka je da hai'a, ka je da kamanni mai kyau, ka je cikin a yanayi wanda babu wari a tare da kai ko hamami. Malamai sun yi sabani akan me yasa Allah Subhanahu wa ta'ala ya umarci Annabi Musa alayhi salam da cire takalmansa, tare da yadda da cewa wannan guri yadda Allah ya sifanta shi guri ne mai tsarki. Wasu daga cikin malamai suka ce saboda takalmin nashi na fatar mataccen jaki ne, wato mataccen jaki ne aka cire fatarsa, aka jeme ta, aka yi takalmin da shi, shi yasa aka ce cire wannan takalmin. Hujjar waɗanda suka faɗi wannan magana wani hadisi ne wanda bai tabbata ba, hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafinsa, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ala Musa yawma kallamahu rabbuhu kisa'u sufin wa jubbatu sufin wa kummatu sufin wa tarawilu sufin wa kanat na'lahu min jildi himarin mayyitin. Yace lokacin Annabi Musa alaihi salam ya kasance lokacin da Allah ya masa magana da shi, yana da mayafi wanda yake na gashin dabbobi, yana da alkabba ta gashin dabbobi, yana da hula ta gashin dabbobi, yana da wando na gashin dabbobi, kuma takalmansa na fatar mataccen jaki ne. Wani hadisi ne wanda shi kansa Imam Tirmidhi da ya fitar da shi ya raunana shi, malamai da dama sun raunana wannan hadisi, hadisi ne munkar. a cikin salsalar sa akwai Humayl al-A'raj, Humayl ibn Ali al-A'raj, da malamai suka ce munkarul hadis, hadisin sa mai rauni ne matukar gaske. Saboda wannan hadisin bai kamata ya zama hujja ba wajen tafsirin me yasa Annabi Musa alayhi salam aka ce cirta kalmar sa, ko da ko wasu sun dogara da shi, to hadisi ne bai inganta ba. Saboda magana cewa sakalmin sa na fatar mataccen jaki ne, wannan ba shi da wata kwakwaran hujja. Wasu suka ce saboda gurin guri ne wanda yake mai matsayi mai girma kamar da ayat ta faɗa, kuma mustahabbi ne idan za a zo guri wanda yake da daraja, yake da girma, to a cire takalmi. To in wannan abin da suka faɗa su waɗannan malamai ya inganta, to zai zan kamar shari'a ce ta annabawan da suka wuce. Idan za a zo gurin da yake da tsarki, to a cire takalmi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalmi. Kaga wannan zai nuna maka cewa ba a shari'ar mu ne aka shir'anta wannan ba. Annabi ya yi sallah da takalmi, ya shiga masallaci da takalmi, bal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallacin mai alfarma na Makka, Masjidul Haram, ya shige shi da takalmi, ya shige shi da akan raƙumin sa. Sahabbai sun shiga da magabata sun shiga masallacin mai alfarma akan ababen hawansu, kuma matan Annabi ma haka, matan Annabi duk sun yi an yi dawafi da su akan ababen hawansu, akan raƙuman su, suna cikin darbuka su. To kuma kaga san dole kafar dan adam za ta fi tsarki, takalmin dan adam zai fi tsarki akan kafar dabba, ta ita dan adam zai fi kiyaye inda zai sa kafarsa sama da dabba, kamar da haka dabba ma an shiga da ita a wannan guri wanda yake mai tsarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Musnad Imam Ahmad, ya tsaya daidai maqamu Ibrahim cikin Ka'aba, ya tsaya da takalmin sa. Hadisi ne yana cikin Musnad Imam Ahmad, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Hakanan Abdullah ibn Zubair shi ma yayi dawafi da Ka'aba da takalmin sa, kamar yadda yake cikin littafin Akhbaru Makka na Al-Fatihi. Zahirin ayar abinda yake nuna mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya cire takalmin sa, yace innaka bil wadi al muqaddasi tuwa. Innaka, wannan inna din ta'lil ce, saboda kana wani kwari mai tsarki shine tuwa. Wannan shi yake nuna maka gurin yana da wata khususiyya ta musamman, wata kira a ce yana da khususiyya ta musamman, ita kuma khususiyyar nan ta lokacin da Allah zai magana da shi ne. Lokacin da Allah zai magana da shi sai zan tana da wata khususiyya ta musamman. Amma ba haka ba, aqdasul biqa ala wajhi al-ard shi ne masallaci mai alfawshi, ya fi ko ina tsarki a duniya. Amma shi ba a shar'anta cire takalmi ba, tana yiwa lokacin da zai yi magana da shi, a lokacin ya samu kursiya, wani tsarki wanda ba inda ya samu a doron kasa, daga baya kuma aka ɗauke wannan, shi yasa aka bashi dama, aka bashi umarni cewa ya cire takalmansa. Musamman ma Annabi Musa alayhi salam, gabaninsa babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya yi magana da shi ya ji sautin Ubangiji a bayan ƙasa sai shi. Annabi Adam, Allah subhanahu wataala ya yi magana da shi, amma kafin a saukar da shi ƙasa. Bayan saukar da shi ƙasa sai ta hanyar wahayi, bayan halittarsa ne kafin a sauko shi ƙasa. Allah ya halicce shi ya kuma yi magana da shi, kamar yadda ya zo a cikin ayoyin da suka yi magana akan halittar Annabi Adam. Kulna ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. To amma an bar da shi, shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yi magana da shi ne a sama yayin da ya yi mi'raji da shi. Annabi Musa alaihi salam shi kadai ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi magana da shi a ƙasa. Sauraka kaga tana yiwa wannan kursiya da ƙasar ta samu a daidai wannan lokacin, ita ce ta sa aka ce ya cire takalmansa, domin babu wata ƙasa da take da wannan kursiya kamar wannan. Kuma tana yiwa ya zamana an ce ya cire takalmansa saboda watakila akwai wani abu a jikin takalmin wanda yake na najasa. Tana yiwa hakan, kamar yadda Jibril alayhi salam ya taɓa gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmansa lokacin yana sallah da takalmansa, kamar yadda cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad, Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar sallah da mu, yana sanye da takalmansa, sahabbai ma na sanye da takalmansu, sai ya ga ya cire takalmansa ya je gefe. sabai sai wasu suka cire takalmin su gaba ɗaya sai suka ajiye gefe bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hamalakum ala iqa'i alikum me ya kai ku ka cire takalmin ku sai suka ce ra'aynaka alqaitani alayka fa alqaynani alana mun ga ka cire ne kawai muka cire kun sa haka sabai suke ba sa tsaya su ce me yasa kai kaza sannan su yayi kawai shikenan an gama samun dalili ka san mu ne sai a ce wai me yasa shari'a ta ce kaza me yasa sai dole wai sai an gaya masa me yasa wani kuma ya ce malam in nayi kaza ladan nawa zan samu wato sai an masa lissafi tukuna in ya ji ladan ya yi masa ya yi ai inda aka ce annabi ne ya ce ko Allah ne ya ce ko annabi ne ya ce kawai kai maganar sai ka san me yasa duk ba ta taso ba Allah ya fi ka sanin komai antum a'lamu amillah Allah ya fi ka sanin komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah ana a'lamukum billah ya fi ku sanin Allah saboda ka tunda yace ku kai akwai hikima da ta sa yace ku kun san ta shike ba ku san ta ba shikenan saboda ka suka ga ya cire takalman sa ya ajiye su ba suka cire annabi ce me yasa kuka yi suka ce mun ga kai wannan ita ce hujjar kawai mun ga kai shine muka yi to shine sai yake cewa inna jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadaran aw azab yace annabi jibril ne yazo ya gaya min cewa a cikin takalmin nan akwai kazanta saboda haka sai na cire dan wannan kazantar karshe yace da su idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa idza ra'a fina alayhi shay'an aw qadaran aw adhan falyamsahu wa yusalli feehima idan dai ku zo masallaci ya duba takalman sa idan akwai kazanta ya goge yayi sallah da su to tana yiwa irin yadda jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalman sa ya cire haka shi ma irin wannan dalilin ne yasa Allah ya ce cire takalman sa amma ita wannan ayar ba za a dauki istihbabin cewa mustahabbi ce ba za a dauki hujjar cewa mustahabbi ne mai sallah ya cire takalman sa daga wannan ayar ba ayar ba ta nuna haka domin sallah da takalmi halaccin sallah da takalmi wannan mahallin ittifaq ne a gurin malamai babu wani sabani a wajen malamai kan halaccin wannan shi yasa ibnu ashur a daidai tafsirin wannan a gurin yake cewa a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa wa hadhihi khususiyatun min jihat fala yu'khadhu minha hukmun yaqtadi naz'a an-na'l inda salah yace wannan khususiyya ce da ta shafi wannan gurin amma ba za a iya cirar hukunci daga wannan ayar cewa a cire takalmi in za a yi sallah ba ta kai har mu wa akwai wani lokaci can da ya wuce yanzu abubuwan sun yi sauki wanda a da idan mutum zai wuce gaban manyan mutane sai ya cire takalmansa to lokacin da Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da rahama suka fara wa'azi akan rushe wasu al'adu marasa tushe sun yi nuni zuwa ga rashin hujjar wannan al'adu to an samu wasu baragurbin malamai da suka rika hujja da wannan ayar cewa ai Allah ya ce annabi Musa ya cire takalmansa saboda gurin da yake gurin girmamawa ne su ma kuma suna da girma ya kamata a rika cire takalmi in za a wuce ta gabansu har yanzu akwai fadar abin nan gidajen wasu sarakuna da akwai sorayen da ba ka shiga su da takalmi kuma soro ne duk kura ce a ciki ba wani abu amma kuma ba za ka wuce da takalminka ba sai dai kai ka kwashi kurar ka wuce to wannan ba shi da wani asali idan har muna magana cewa malamai ba su ittifaki ba kan annabi ya shiga masallaci mai alfarma na Makka da takalminsa ya shiga masallacinsa na Madina akwai gurin da ya kai su tsarki akwai gurin da ya kai su girma akwai gurin da ya kai su daraja babu to annabi ya shiga sahabbai sun shiga an shiga hadda dabbobi annabi taba ce wani cire takalminka ba saboda zai shigo wannan guri saboda kaga ashe ai hujja da waccan ayar kamar ana so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san girman mahalli ba bai san girman abu mai girma ba shi yasa shi ya bar takalminsa ko sahabbai suka bar takalminsu wannan ita ce ai takalmin annabi shi mai tsarki ne to sauran sahabbai fa dabbobi fa matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk akan dabbobin suka yi dawafi kuma shi da kansa yace idza jaa ahadukum ila almasjid in dai ku zo masallaci abinda malamai da suka yi sabani shin sallar da takalmi mustahabbi ne ko ba mustahabbi bane nan ne suka yi sabani amma tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abu ne tabbatacce kamar yadda yazo cikin sahih al-bukhari hadisin Anas dan Malik sahih al-bukhari da Muslim sahih al-bukhari da sahih Muslim hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi cewa akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alai shin annabi na sallah cikin da takalmansa? Qala na'am, yace eh. Bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin umarni da haka, yake cewa kamar yadda yazo cikin sunan Abi Dawud hadisin Shaddad ibn Aws, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim, ku saba wa yahudawa ba su ba sa yin sallah da takalmansu, ba sa yin sallah da kuffin su, sai sun cire to ku saba musu. Wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da takalmi, wani lokaci yakan cire, kamar yadda yazo cikin ruwayar Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa muntailan, naga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da takalmi, yakan yi sallah ba takalmi, na ganshi yakan yi sallah ba takalmi, wani lokaci kuma yi sallah da takalminsa, wani na cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da Ibn Majah. Kuma abin tambihi a nan, masallatan yanzu ba dai suke da masallatan da ba, a masallatan yanzu cike suke da shimfiɗu masu tsada, wanda duk yadda ka saka su da takalmi to dattin zai bayyana a fili, in najasa ce najasa za ta zamfara a jikin gurin da sai ta buƙaci ma an ɗauki abin an je an fita da shi sannan a wanke. Kuma wani abun ma in ka taka shi watakila ma ba zai fita ba, kata ko wani abin da asar din abin zai ci gaba da zama a gurin ba zai fita ba. Sabanin masallatai a dacen, masallatai a dacen ƙasa ce turbaya, ko masallatai a dacen sun ko shimfiɗa babu a lokacinsa, ko tabarma babu, sabai suna sallah ne a cikin turbaya, in aka yi ruwa ya zama tabo haka suke yin sujjada cikin tabo, inda zafin rana ma lokaci haka cikin rairayi sai dai su sanya dan abin din su, suna abin din zanin su kuma yafin su suna sawa suna yin sujjada akan sa. A gidajen su ma kafin a samu wadata tabarma wahala take, bare a samu ranar da za a zo a shimfiɗa ta a masallaci, saboda sabai suna sallah ne a cikin rairayi. Rairayi yana da wani abin da tiles ba ya da shi, in guri rairayi ne ko wani abu ya taba na jasa ƙasar za ta rufe shi, da an jima sama za ta jawo ƙasa, sama ƙasa za ta koma sama, amma duk da aka yi daɓe ko aka yi tiles wanda ya zama an dauri ba ya da za a kuma yi abin nan, saboda haka kaga masallatansu na wancan lokaci ba daidai yake na yanzu ba. Shi yasa yanzu ba za a ce maka ka shiga, ba za a kyale ka shiga masallaci da takalma ba, ka ce sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalmi, saboda ka shigo da komai man takalmin ka cikin masallaci, ba za a yarda maka wannan ba. In kana so ka samu wannan to ka fita can wajen masallaci, ko ka je masallacin da ba shimfiɗa irin wancan sai ka shiga da shi. Sahabbai a magabata wasu sun kasance sukan yi takalmi na musamman na shiga masallaci, kamar yadda aka rawaito, kamar yadda yake cikin akhbaru makka na al-fakihi, yake kawo mana cewa Tawus ibn Kaysan al-Majran Abdullahi dan Abbas yana da takalminsa na musamman, in ya zo kofar masallaci sai ya cire takalminsa da ya zo da shi, sai ya ciro takalmin shiga masallaci sai ya saka sai ya shiga masallaci. To in za a samu wani abu na musamman wanda za ka yi wannan, kaga wannan wani abu ne daban, sai dai ya za a fahimtanta cewa wannan takalmin naka kai ya sha bamban da na sauran mutane, dan kan faɗa ka wani kuma gobe ya zo da takalmin shi ya ce wannan na musamman ne, in za akwai ƴan taratsi za an taɓa samun wannan, akwai wanda aka samu wajen sallah da takalmin nan, duk masallacin da aje sai an yi damba da shi, ya shigo masallaci a ɗauke shi a jeho shi waje yana ihu yana kuka, mutane sun bin sunnar annabi, shi ba ce aka yi sallah da takalmin wajibi ba ne, su kansu mustahab, kalmar istihbab din ma sai da aka samu saɓani tsakanin shin mustahabbi ne ba, ma'ana ana son kai hakan, to amma shi yanzu ya mai da shi wajibi har zai yi rigima da mutane akan wannan har a riƙa jeho shi. A cikin littafin Mi'yar al-Mu'rib na Alwan Sharifi yana ba mu labarin cewa akwai wani wanda ya je wani ƙauye ne kutuk, mutanen da ba ilimi gare su sosai ba, ya shiga masallacin su ya sallah da takalmi suka kashe shi, domin abinda za su fahimta kawai wannan tsabar zagin Allah zo yi renin Allah ya zo har masallacin ya yi masa sallah da takalmi, saboda haka su yi masa hukuncin ridda su kashe shi. yace to kaga da yana da fiqhu waɗannan mutane da suke buƙatar ma a karantar da su kalmar la ilaha illallah san kalmar shahada kaje kai musalla wani hadisi za su saurara anan har ka zo kana ka musu hadisin bukhari da muslim hadisin anas hadisin abu daud ba su fahimce ka ba ina ma za su baka wannan damar haka karanta waɗannan hadisai to shi yasa wannan tarbihi yana da kyau idan mutum mai larura ne da zai zama takalmin nashi ba zai yi ya fita daga kafarsa ba to wannan sai a rika kula da takalmansa in har ya kama sai ya shigo to amma kamar yadda muka ce magabata suka yi takalmi na musamman idan har shiga masallacin da takalmin ya kama su Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ana khtartuka kuma ni na zabe ka a wata qira'a wa anna khtarnaka kuma mu lalle mun zabe ka wato bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa shi ne yake magana da shi kuma shi ubangijin sa ne to kuma anan sai yake ƙara gaya masa to yanzu ka zama zababbe a wajena na zabe ka wanda zabi na ubangiji mafi kitace mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi Musa alayhi salam wacce ta cancanta ya gode wa Allah subhanahu wata'ala akanta qala ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun minash shakirin ce ya Musa lalle ni na zabe ka bisa ga mutane sannan na zabe ka da manzanci na bi kalami da kuma yin magana da kai fa khudh ma ataytuka don ka riki abinda muka baka gam wa kun minash shakirin kuma ka zan cikin masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda wannan babban ni'ima ce wacce tana buƙatar annabi Musa alayhi salam da Allah ya masa wannan yayi wannan godiya sannan ubangiji subhanahu wata'ala ce fastami'a lima yuha sai ka saurari abinda muke maka wahayi da shi anan abinda muke maka wahayi da shi anan ana nufin abinda zai gaya masa a lokacin ba wai abinda zai zo nan gaba ba sai ka saurari abinda zan gaya maka da wannan shine ka'ida ta daukan ilimi a koda yaushe wato kasa kunne ka saurari malami yana daga cikin sharuɗin samun ilimi bayan ka zo gaban malami kayi shiru ka saurari abinda yake faɗa daga nan ne fahimta take zuwa daga fahimta kuma bayan mutum ya fahimta sai ya aiki da abinda ya fahimta amma aka rasa sharaɗin sauraro to shikenan fahimta ba za ta zo ba shi yasa duk abinda baka tsaya ka saurare shi ba da tunani da iradarka to ba za ka gane shi ba shi yasa za mu ga an ce fastami an ƙara wata ta ba ce isma ba don fastami akwai al-istima akwai al-istima al-istima shine ka ji ko ka yi niyya ko ba ka yi niyya ba kamar ana kaɗe-kaɗe ka zo wucewa za ka ji wannan kaɗe-kaɗe ba sai ka yi niyyar sauraron ba wannan shine al-istima al-istima kuma an ta taƙasa da sama ka sa kanka da kanka wajen ka je kana so sai ka ji to shi yasa Allah ya ce fastami ma'ana ka ba ka tattaro hankalinka ka saurari abin da za a gaya maka saboda wannan shi zai sa ka fahimci abin sannan kuma fahimta bayan fahimta aiki ya biyo baya Allah ya ce da shi
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى
الله سبحانه وتعالى يقول شيء إنني أنا الله لليني نيني الله لا إله إلا أنا باب أبن بوتادك يا سيني fa'abuduni idan ka bauta mun wa aqimi salata li dhikri ka tsayar da sallah don tunawa da ni inna sa'ata atiyatu lalli alqiyama na nan tafi akadu uqfiha qiris in qoyata litujza kullu nafsin bima tas'a don a saka ma kowace rai da abin da ta aikata. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, kada wanda bai yi imani da ita ba ya kange ka gabarin yin imani da ita. Wattaba'a hawahu, ya bi san zuciyarsa. Fatarda, sai ka halaka. Wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya saurara, za a yi masa wahayi da shi. Fattabi' lima yuha, saurari abin da za a yi maka wahayi da shi. To wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya gaya masa. Ubangiji subhanahu wataala ya fara masa da innani ana Allah, ya fara ta'rifin kansa ga shi gare shi, tunda shi ya san Allah subhanahu wataala ya gaya masa ya san shi waye, shi Musa ne. To shi kuma zai gaya masa ko shi kuma shi waye, kamar yadda aka saba in aka haɗu ba a san juna ba, to akan sanar da juna sunan juna, wace ni ne wane, daga gari kaza nake, ga aikin da nake, ɗan kasuwa ne, ma'aikaci ne, ɗan siyasa ne, menene mutum ya faɗa, shi ne ta'aruf. To a nan Allah subhanahu wataala shi ya riga ya sa annabi Musa, ba buƙatar annabi Musa ya faɗi shi waye. Daga ji ma ce ya Musa, ya kira shi, kaga shi ba zai ce ai sunana Musa ba, na san ka da ba. Amma shi yanzu yana son ya san Allah subhanahu wataala. Can baya ce inni ana rabbuka, ni ne ubangijinka. Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar rabbuka domin a lokacin, daidai lokacin abin da yake buƙata inaya, kulawa da shi, kai ya faɗa cikin hatsari. Ubangiji ya yi masa magana da sunansa na Ar-Rabbu, shi ne mai kula, mai kiyayewa, wanda zai kiyaye shi daga dukkan abin da zai cutar da shi. To a nan kuma a ta'arifin kansa zai ji da shi, ya sanar da shi shi waye. Saboda ita ma wannan jumlar sai ya sanar da shi ɗin, sai da ya kawo abin nan a da ta ƙarfafa, sai da ya kawo abubuwan da suke ƙarfafa maganar, don da ya cire masa kowace irin shakka da za ta iya zuwa masa a rai. Ya kawo inna, sannan kuma ya kawo zamirul fasli, innani, sannan ce ana, lalle ni ne Allah. Kuma a can da ya ce rabbuka nan sai ya ce la ilaha illa ana, domin a nan Ubangiji subhanahu wataala yana ta'rifin shi waye da matsayinsa a gurin abin nan, a cikin halitta duka. Babu abin bautawa da gaskiya sai ni ne Allah, wanda babu abin bauta da gaskiya sai ni. Fa'abudni, sai ka bauta mun. Don haka wannan jumla duk gaba ɗaya ɗauke shakka ne daga cikin zuciyar annabi Musa alayhi salam. Wa aqimis salata li zikri, kuma ka tsayar da sallah domin tunawa da ni. A wannan magana Allah subhanahu wataala shi ke wannan magana da kansa. Kuma annabi Musa alayhi salam sautin Ubangiji ya ji, ba kamar yadda wasu wanda suke inkarin cewa Allah subhanahu wataala yana magana ba, ko kuma suna inkarin Allah yana magana da sauti. Akwai masu inkarin sifanta Allah subhanahu wataala da sifar magana, kamar Jahmiya, ba su yadda Allah yana magana ba. To amma a gurin ahlus sunna Allah yana magana, domin magana sifa ce ta kamala. Kuma Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatarwa da kansa wannan sifa, cewa kallama Allahu Musa taklima, Allah ya yi magana da annabi Musa, yayi zance da shi, zance na hakika. Shi yasa aka karfafa jumlar da takliman da al-masdar al-mu'akkid, ba don komai ba, don a dauke maka tunanin koma ba maganar ake nufi ba, wani abu daban ake nufi. Shi yayi magana da shi, to ko ba magana ake nufi, takliman maganar ake nufi, daga karfafa maganar ita ake nufi. Shi wa kallamahu rabbuhu, Ubangijinsa yayi magana da shi. Kaga wannan ya cire ma abinda zai ce wa kallama Allahu, ce wa kallama Allah Musa, ko ya ce wa kallama Allah Musa, wai Musa ya magana da Allah, amma ba shine yayi magana da shi ba. Sai aka maida Allah din, maimako ya zama fa'il sai kuma maf'ulun bihi, Musa din ya zama fa'ili. To amma wa kallamahu rabbuhu fa, kaga ba zai ce wa kallamahu rabbuhu ba, babu wani balarabe da zai gane wannan jilarabcin naka, ya zama gwaranci. Saboda shi wannan damir din baya zuwa sai a mahallin nasbi. Saka wa kallamahu, dole ya zama rabbuhu, Ubangijinsa ya yi magana da shi. To ahlus sunna suna tabbatar da wannan a sha'ira, suna cewa Allah subhanahu wataala yana magana, amma maganarsa al-kalamun nafsi ne, ba sauti ake ji ba, sai dai ya halacci maganar a jikin wani abu, a ji sautin wancan abun, wato sautin da za a ji halitta ce, amma ba maganarsa ba ce. Don haka wasu daga cikinsu na ƙarshe-ƙarshen sunna na farko, wasu ba su yi wannan ba, suka ce ai bishiya ce da take wannan bishiyar dake gurin ita wannan bishiya ita ce Allah ya halicci maganar a jikinta saboda haka sai take maganar annabi Musa ya ji maganar ta da Allah ya halicci tashi magana a cikinta amma sautin da maganar ta bishiya ce ba ta Allah bace to kaga wannan na farko dai abu ne wanda yake ba shi da wani dalili alqur'ani ko a sunna babu wata aya ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka tunda wani abu ne na gaibi tunda babu wanda yake nan san da Allah ya magana daga Allah subhanahu wataala sai annabi Musa su kadai ne a gun don haka sai abinda Allah ya gaya mana shine zamu yarda da shi babu wani bahaluki da yake gurin in ba Allah da abin nan ba da zai iya kawo maka labarin yanzu har ka sani cewa Allah ne abin da bishiya ce ta yi magana shi ko annabi Musa alaihi salam ba a ruwaito da sinadi ingantacce ya ce ni bishiya ce ni tana magana ba saboda haka wannan za'abi na jahmiya wani abu ne da malaman farko suka yi raddinsa hatta Abu al-Hasan al-Ash'ari shine shugaban mazhabar ash'ariyya din da ake jingina masa mazhabar ash'ari din ko shi kansa a cikin littafin al-Ibana ya kore wannan yake cewa wa za'amat al-jahmiyyah kama za'amat an-nasara anna kalimat Allah ta'ala hawaha batn maryam radiyallahu ta'ala anha وزالت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة وكانت الشجرة حاوية له فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة أبو الحسن الأشعري يكتشوى جهمية سنة والأسكي جويد سفوفين الله سبحانه وتعالى سيوى تيد سو يتي سنة ريا أبند نسارة سكرية أبند نسارة سكرية يكتشوى كلمة الله da aka ce wannan annabi Isa alayhi salam kalmar Allah ce ta kun fayakun nasara sun ce halitta ce ubangiji subhanahu wataala ya halitta a cikin cikin maryam yace to su ma waɗannan irin maganar nasara suka yi da suka ce wannan magana tashi halitta ce Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin bishiya yace har ma sun fi su domin su suna cewa bishiya ta yi magana za ka maganar da annabi Musa alayhi salam ya ji maganar bishiya ce ba maganar Allah bace kuma bishiyar ce take cewa ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni bishiyar ce take ga annabi Musa wannan cewa ni ce Allah ka bauta min to kaga wannan magana ko kai ne yau ka ji wani dutse yana cewa ka bauta min baka saurare shi ba baka yadda cewa Allah ne yake wannan magana ba domin annabi Musa alaihi salam ya gudo ya baro fir'auna mai cewa shine Allah ana rabbukumul a'la ya gudo ya bashi kuma yanzu ya taho bishiya ta ce da ti ni ce Allah ka bauta min kuma yadda in har zai da gare ko mai bauta fir'auna dan fir'auna ya fi bishiyar bishiya ita ce ce fir'auna mutum ne za mu tsaya anan lokaci yayi abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh